الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1443 wanda yayi daidai da 16 ga watan April shekara ta 2022 miladiya insha Allah zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a suratul nisa'i aya ta 149 fadin Allah subhanahu wa ta'ala in tubdu khairan aw tukhfu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله سبحانه وتعالى yana cikin mana magana akan yanda Allah baya son bayyana mummuna baya son magana mara kyau لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم Allah subhanahu wa ta'ala baya son mutum ya bayyana mummunan magana sai in an cuce shi an zalunce shi ko a hakan ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana sani na abin da ake aikatawa Allah yana son bawa ya zama mai yafewa Allah ya ce to in ma kun bayyana dai wannan kuma janibin alkhairi kenan la yuhibbullahu aljahra bis-su'i min alqawli janibin mummuna to a kuma kyakkyawan abu in tubdu khairan idan kun bayyana kyakkyawa aw tukhfuhu ko kun boye aw ta'fu an su'in ko kun yafe akan munantawa da wani yayi mako fa inna allaha kana afuwan qadira to lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan yafewa akan iko wato wanda yana da ikon amma ya yafe in tubdu khairan malamai suka ce yana daidai da can fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir idan kun bayyana sadaka ba laifi abin da ake so ne amma idan kuka boye kuka baiwa masu bukata a asirce to shine abin da yafi kyau a kodayake malamai sun raba suka ce sadaka kala biyu ne akwai sadakan farilla akwai sadakan nafila sadakan sunna sadakan farilla har kullum an fi son bayyana shi domin shi farilla ne kamar yanda sauran ibadu na farilla aka fi son bayyanawa saboda haka zakka idan mutum zai fitar to an fi son bayyanawa domin a sauke zimma da kuma kiyaye su mutanen da za su yi zargin ba a yi ba a kiyaye musu wato imaninsu tsakaninsu da Allah to a fitar a bayyane ko da wajen bayarwa za a iya kokari ya zama an kyautata suturtawa to amma dai ya zama idan mutum ya fitar ya zama an sani ya fitar shine abin da aka fi so haka kuma dukkan ibadan farilla kamar yadda muka sani a sabanin ibadun nafila malamai suka ce wato shi ikhfa'u sadaqa wasu malamai da farilla da nafila duka bayyanawa da koyewa mas'ala ce da ta danganta da maslahar da tafi amfani zai yi sadakan farilla din boyewa ya zama shi yafi dacewa zai yi sadakan nafila din bayyanawa ya zama shi yafi dacewa saboda haka ya danganta da wace maslaha aka rajjaha idan an marajjaha maslahan bara'atu dhimma kamar misali hukuma ce wacce take kula da raba wat sadakan da wasu al'umma suke ba su to ko da ba su so sun bayyana ba kaman irin misali kungiyoyi na zakati da charity funds din nan da sauransu wanda ake ba su su kuma suna daukar nauyin raba wa al'umma ko ba su so sun bayyana ba amma ya zama akwai accountability abinda suke yi wanda yake so zai zo ya gani ya san okay wane an bashi kaza rana kaza wane an bashi kaza sun yi kaza da kaza ya zama akwai bibiya an san abinda suke yi to wannan shine abinda zai fite makon su kansu wajen ada'in wannan wajibin amma idan ya zama ana so a kiyaye wa wanda za a baiwa mutuncin sa ba a so a bashi ta hanyar da zai zama an zubar masa da mutunci mutuncin shi ya an zubar mashi da kiman sa cikin al'umma sai da ya roka aka zo aka bayyana aka bashi a idan mutane to kaga anan boyewa shine abin da aka fi so idan kun bayyana alkhairi ko kun boye ko kun yafi aka munana malamai suka ce wannan ayar ta tattara dukkan alkhairi gaba daya domin shi dama alkhairi gaba daya abin da ake nema daga bawa suka ce abu biyu ne sidqun ma'al haqqi wa khuluqun ma'al khalqi gaskiya tare da Allah subhanahu wa ta'ala bawa ya zama mai gaskiya tare da mahalicci ya zama mai kyakkyawan mu'amala tare da bayin Allah shikenan abin da ake nema ta daga bawa ba duka kuma wadannan abubuwan sun tattaru cikin wannan ayin in to do khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira idan kun bayyana alkhairi lokacin da za ku aikata shi ko kun boye ko kun yafe akan munanta muku da akai to ku sani in kuka yafe fa Allah subhanahu wa ta'ala shine domin yafewa kala biyu ne akwai yafe wanda ake yi dan ba da yanda za a yi sai dai a yafe ba a ce bai da lada ba misali wanda ya fika karfi ya cutar da kai ko wanda baka da yanda za ka yi karama saboda wani dalili ya cutar da kai to kaga wannan zaka ce ka yafe to amma yafewan zai iya zama na dole ne amma yafewan gaskiya shine yafewa akan iko yafewa akan kana da yanda zaka yi karama amma ka yafe saboda neman abin da ke wajen Allah subhanahu wataala akwai wata kissa ko na wani daga cikin sarakunan musulmi an ce wata rana baiwarsa ya sa ta zuba masa ruwa haka zai yi alola tana zuba ruwan to abin da ake zuba ruwan da shi kaman na glass ne sai ta saki ya fadi ya fashi ya dago kai sai ta ce mishi wal kazimin al ghaiza wata masu danna fushin su sai ce ka zamto gaizi sai dukar da kai zai bai fada ba sai ce wal afina anin nas sai ce afautu anki sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin sai ce ataqtuki fillah anti hurratun fillah wato ya zai bata rai sai ta ce masu danna fushin su sai danne ya fasa bai yi magana ba sai ta ce to masu kuma yafe ma mutane sai ce to na yafe maki sai ta ce kuma Allah yana son masu kyautatawa sai ce to an kyautata maki an kyanta ki magana ne gashi kaman haka amma dai yana nuna mana ya bayin Allah suke rige-rige wajen tsabbaka dukkan umurnin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya yi umurni suna rige-rige su tabbaka wannan umurnin yau an bani wani kissa muna ji wata kissa a wajen wani taro da muka je wanda ta yi mun tasiri matuka da ban dauka a cikin al'umma musulmi an sami wanda suka yi irin wannan abin ba akwai wani attajiri mai arziki kwarai a Saudi Arabia da ake cewa Sulaiman Ar-Rajihi shi yake da bankin Ar-Rajihi in ka je Saudi zaka ta ganin Ar-Rajihi shine bankin musulunci mafi girma a duniya to a takaice dai ba da dogon tarihi ba mutumin matalauci ne kwarai lokacin da ya taso ya nemi kudi har yayi kudi kwarai ya zama cikin wanda suka fi kowa kudi a duniya gaba daya. To wani lokaci a shekara ta 2011 sai ya tara iyalinsa, yana da cash dala biliyan 7 da wani abu banda sauran kadarori, sai ya tara su sai ya ce kowa ya faɗa abin da yake so a bashi, kowa ya faɗa abin da yake so ya dauka, duka abin da ya rage yake da shi a duniya banda tufafin jikinsa da radio da television, komai da komai da ya mallaka a duniya yace ya bayar wakafi dan Allah, ya bayar dan Allah. Na dauka wannan abu ne da sai dai mu karanta a hadisin sayyidina Abubakar, wallahi domin abin da yafi wato bada mamaki a cikin mutumin da ya kai wannan kudi, idan talaka irina yace ya bada duk abin da yake da shi, dama me nake da shi, dan kadan ne, amma mutumin da yake billionaire kaman wannan attajiri wanda a duniya yana cikin wanda suka fi arziki, ya tsaya daga shi sai radio da television da tufafinsa ya bada duk abin da ya mallaka dan Allah ay aikin addini, to wannan abin alfahari ne kuma abin alhamdulillah saboda an sa a hannun da ya kamata, yana ci gaba da haifar da da mai ido har gidan da ya ci gaba da zama a ciki cikin abin da ya zama mallakan ɗaya daga cikin ƴaƴansa ne, dan ya bashi yace to ya zauna tsawon rayuwarsa. Wannan su ne suka fahimci ainihin ma'anan kuɗi. Allah ya saka masu da alkhairi. In tubdu khairan aw tufu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira. Innal ladina yakfuruna. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى يجي للي ودن دسكي كافر شي والله دمن زننسا كما سكي سوس ربا سكان الله دمن زننسا suke cewa mun yi imani da wani sashi kuma mun kafirce mu Allah ya kare mu wani sashi, wai kunu nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, kuma suna neman su dauki wata hanya sabuwa a tsakanin waɗannan guda biyun. Ula'ika humul kafiruna haqqan, yace lalle waɗannan su ne kafirai na gaskiya. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا, كما الله يتي ياتانا دم كافري عذابا مي ولاك أن تروى مي كسك أن تروى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نن الله سبحانه وتعالى كما عندما غنينا ما غناني أكن أهل الكتاب yace waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa. To amma ahlul kitab wani zai ce ai ba su kafircewa Allah ba, su sun imani da Allah, kila ma sun imani tun daga yanan ma nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, sun yi imani da wasu manzanni. Malamai suka ce a'a, sun yi imani da sunan Allah amma ba su yi imani da musamma din Allah ba, watan amanu bil ismi dunal musamma. Domin idan mutum ya ce ya yi imani da Allah amma Allah ne ɗa, wal iyazu billah, koko ya yi imani da Allah amma Allah jiki kaman jikin mutum, wal iyazu billah, Yahudawa kenan ko masu jassa da Allah, to kaga ai ya yi imani da Allah a suna kawai amma ba Allah a ma'anan ɗaukaka da tsarki da tsarkakan Allah subhanahu wa ta'ala daga sifofin halitta ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina su akan kafir zuwa ga kafirci didda a baki suna cewa sun yi imani da Allah shi yasa ga yanin Allah yana ga laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha ko lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeena munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina da sauran ayoyi dai irin wadannan wanda suke ga mana cewa wannan kafirci ne ga yanin annan ma a gaba Allah ya ga mana ulaika humul kafiruna haqqan masu kafircewa Allah da manzanninsa anan mutanen nan da manzan Allah suka kafirce wasu sun yi imani da annabi Musa wasu sun yi imani da annabi Isa amma Allah subhanahu wataala shi lamarin sa ko a dauka duka ne ko a aje duka duk wanda bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko da waye imani sunan shi bai yi imani ba domin daga cikin sashin imani da annabi Musa alaihi salam kai imani da wanda annabi Musa ya maka albishir zai zo cika makin manzanni daga cikin imani da annabi Isa alaihi salam kai imani da wanda annabi Isa alaihi salam ya maka wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad ko wa idha akhadha allahu mithaqa an-nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqratum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kai imani da wannan cewa akwai wanda suka sanar cewa zai zo a ƙarshe kuma shine manzo na ƙarshe dole a yi imani da shi Allah subhanahu wataala yace saboda haka duk da gashi a zahiri sun yi imani ko da yake wasu malamai suka ce a'a innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin mutane daban-daban ake magana wa wa anan yana matsayin au au ne innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi aw yuriduna an yufarriqu bainallahi ay awil ladina yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi awil ladina yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin awil ladina yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila so raka al'ummu ne daban-daban ake maganan su kafirai sune na farko yakfuruna billahi wa rusulihi alladhina yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi sune yahudawa ko nasara afwan alladhina yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin sune yahudu alladhina yaquluna nuridu an nattakhidha bain dhalika sabila sune munafikai wadanda akai maganan su la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i saboda dukan su an tara su cikin wannan aya ko wanne da sifofinsa Allahu alam ko menene dai sifofin duka za su iya gaskata a cikin ma'abuta littafi yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ya za a yi araba tsakanin Allah da manzanninsa malamai suka ce mafi wawancin mutane shine wanda yake so ya raba tsakanin Allah da manzanninsa don mene domin babu hanyar da sakon Allah zai iso maka sai ta hanyar manzanninsa wannan manzan shine dan sakon Allah zuwa gare ka dan haka ta yaya zaka ce ka yarda da Allah baka yarda da dan sakon shi ba kuma banda shi ba wani wanda yazo ya ce maka kamar yanda ɗaya daga cikin manyan malaman mu yake cewa yace daga cikin manyan dalilan cewan manzannin nan manzannin Allah ne na farko dai tunda aka yi duniya ba wani wanda ya taba da'awa kowane abu aka kirkire shi zaka ga an jingina shi zuwa ga wanda ya kirkire shi ce wannan ya kirkire radio wannan ya kirkire television wannan ya fara yin abu kaza wannan ya fara yin abu kaza duk da a hakika ma ba shi ya fara ba ya kammala ne ya hada wasu abubuwa ne ba wani wanda ya intaji daga zero ko ba wani wanda ya kirkire wani abu daga ba komai duka in suna yi za su yi amfani da ilimin da dan adam ya tara ne a tarakumi na ilimin dan adam sai su fitar da wani abu amma duk da haka saboda karamci sai Allah subhanahu wataala ya jingina musu kirkiran wannan abin yace su suka yi inventing ko amma ai tunda ake baka taba jin wanda yace shi ya kirkiri wata ba ko shi ya kirkiri rana ba ba wanda yake da haƙƙin mallakan wannan kirkiran bara'atul ikhtira' din ko shi ya kirkiri tauraro kaza cikin taurarin nan na sama ba a taba karantawa ba a taba samun makaryacin da ya ƙaryan cewan shi ya kirkiri waɗannan ba
to suna da kuma dole wanda ya kirkira ko wai kirkiri kasa ko ya kirkiri ba wanda yake wannan da'awa sai dai ma a akkasa ka'ida mutum ya kirkiri abin da zai bauta masa ko ya sana'anta abu da hannunsa ko kuma yana bautan wannan abin da ya sana'anta da hannunsa to kaga akwai tambaya daya wa ya kirkiri wannan abin wannan tambaya dai ita ce tambayar da manzanni duka suka amsa kuma ba su sabani ba tsakanin su gaba ɗayan su dukan sai suka zo suka ce maka Allahu Allah mahalicci guda daya wanda la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir shine wanda ya kirkiri wadannan abubuwa shine ya halicce mu shine ya sana'anta kaza yayi kaza yayi kaza to kaga ba ka da hanyar sanin Allah sai ta hanyar waɗannan manzannin ke saboda har sunan shi ma a bakin su kaje su ne kadai hanyar ka saboda ka wanda duk zai kokarin raba Allah da manzansa to ba abin da zai kara banda bacewa domin babu inda zai isa shi yasa Allah subhanahu wataala ma idan akai laifi ana son aje wajen Allah sai ya ce aje wajen manzan Allah walau annahum izalamu anfusahum sai ya ce ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabur rahim in ana neman Allah sai ya ce aje wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mene domin ba za a iya raba Allah da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za a iya raba Allah da manzannin sa ba shi yasa ko a kalmar shahada muna yawan fadi ko la ilaha illallah mu Allah bai hada koda da harful afi ba ko harafi irin harafin da yake hada wata jumla da wata Allah bai sa tsakani ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba abin da yake tsakanin su Allahu da muhammadun cikin ismul cikin kalmar shahada Allah bai bar wani abu ya shiga tsakiya ba ko saboda ba a raba tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka waɗannan gabiyai ne mahaukata ne da suke tunanin za su iya raba tsakanin Allah da manzanninsa kuma sannan su sami isa zuwa wajen Allah ta wata hanya babu wata hanya ta zuwa wajen Allah idan ba ta hanyar manzanninsa ba huwal babu lil maula wa laysa siwa إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض sai su ce to sun yadda da wani sashi abinda ya dace da sarran su ba su yadda da wani sashi ba don abinda yayi masarran su za su dauka daga cikin karantarwan alqur'ani mai girma daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo musu da shi kaman wajen maganar haddin zina din nan ko ba su yadda da wannan ba za su koyi wanda mun san dai kisan da Abdullahi ibn Salam yazo ya tabbatar da ƙaryan su a cikin shi wai riduna an yattafidu baina zalika sabila kuma suna son su dauki wata hanya tsakanin wannan wato tsakanin kafirci da musulunci su kirkiri wata addini su zama suna da wani addini daban shi ba kafirci ba shi ba musulunci ba to zai iya zama kamar yadda muka ce munafukai zai iya zama a'a mun bu Abu Talib tafi zai iya zama a'a duk waɗansu mutane wanda za su zo su dauki abin da yayi musu daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su watsar da abin da bai musu ba shi shiriyar Allah subhanahu wataala da yazo mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a dauke shi gaba daya kuma waɗannan mutanen abin da yasa suke haka wato duk magabaci idan yazo da sako to bayan tafiyan shi akwai wanda za su rika amfana amfana ta duniya da wannan abin da yazo da shi sawa'un manzo ne sawa'un malami ne akwai wanda za su rika amfana da wannan abin da yazo da shi na duniya sune idan kawo misali ma da'irar malamai ne a ce kaman kahanuciyun da sauran makamantan waɗannan wanda suke su suke amfana a duniyance da wannan abin to idan wani dan sako yazo a cikin manzanni misali koko wani malami ya bayyana a cikin malamai to waɗancan da suke amfana da malantan wancan malamin da ya riga ya rasu da dadewa su suke cin gajiyan malantansa to ba za su taba yadda da wannan malamin ba koko ba za su taba yadda da wannan annabin ba a zahiri suna yi ne dan kare wancan manzan koko wancan malamin amma a hakika suna kare kujerun su ne a hakika suna kare kujerun su ne su ne suke ganin cewa domin idan suka yadda to matsayin su ne gaba daya zai kare za su koma sabbin mabiya bayan sun zama su ne abubuwan da ake bi to ba su za su yadda da wannan ba sai ya zama shine dalilin da za a ga dan adam kullum yana inkari dukkan sabon abu kuma Allah subhanahu wa ta'ala sunnan shi ne ya riga ya sanya dole a cikin al'umma kamar yanda ya aiko manzanni wani bayan wani haka kuma zai shiga bada ta da mujaddidai a cikin al'umma wato waɗanda za su rika tajdidin addini a cikin al'umma kuma wannan sunnan Allah ne har zuwa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai nada ƙasa a ko da yake ma'anan tajdidi din nan yana da ma'anoni da yawa ina cikin masu fahimtar cewa ba dole ya zama wai wani mutum ne guda daya shine duk duniya mai tajdidin addini tajdidin nan zai iya zama a fuskoki daban-daban a wata fuska ta rayuwa ko a wani fuska na addini wani ko su wani da wani da wani su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya watan tajdidin zai iya zama ma'ana ne ba dole ya zama shakhs ba Allah kuma mai iko ne ya tattara su duka laysa 'ala Allahi bi musta'zamin an yajma'a al-'alama fi wahidin ya tattara su duka a cikin mutum daya Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai tabbas gaskiya babu kokonto cikin cewa su ne kafirai wa atadna lil kafirina azaban muhina kuma lalle mun tanadar wa kafirai azaba mai wulakantarwa don muka kula a atadna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata an riga an tanada malamai suka ce abinda wannan yake nufi shine duk wani wanda ka sani dama an riga an mashi daki duk wani kowa da kowa yana da daki a cikin wuta haka kuma kowa da kowa yana da daki a cikin aljanna kowa da kowa idan mutum ya zabi hanyar bata to shikenan dakin shi na aljanna sai a gadarwa wasu shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul warithun ko الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة المؤمنون كو سوني ماسو غادو سي الله يا غادر مسو دا ابين دا aka tanadarwa wadancan wanda suka bari suka tafi hanyar bata sai a gadarwa mu'minai sai a gadarwa salihai wurin da aka tanadar musu a cikin aljanna kamar yanda wanda ya bi hanyar shari'a Allah zai gadarwa sai a tanadarwa kafirai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje da da sunan khanar su a hanyar bata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin alwarithuna alladhina yarithuna alfirdaus dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada kai kokontun cewa waɗannan kafirai ne anan wajen wasu da yawa zaka ga suna magana cewa irin ahlul kitabi a daina kiran su kafirai da sauran su na'am sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kiran su da shi a cikin alqur'ani shine ahlul kitab amma muktazan i'tiqadin su kafirce shi yasa Allah ya kira su da kafirai amma ba dole bane sai ka kira su kafirai idan a babin zamantakewa sun ce ai akar ka kira su kafirai ka kira su ahlul kitabi ba laifi ka kira mutane da mafi soyuwan sunan su zuwa gare su musamman in ya zama shine sunan da Allah ma ya fi kiran su wannan sifa ne domin wannan i'tiqadin nasu kafirci ne wannan bai tada i'tiqadin su a matsayin sa na cewa kafirci ne ba na'am walladina amanu billahi والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله وند سكي إيماني دا الله دا من زنسا دا من زننسا ولم يفرقوا بين أحد منهم بس بمبن جيسا كان واني من زودا واني با suka dauki manzannin Allah gaba ɗaya manzanni ne daga Allah subhanahu wataala imani da rashin imani da kowanne ɗaya daga cikin su wanda ya tabbata bil qat'i cewa manzo ne rashin imani da sauran ne gaba ɗaya ulaika sawfa yutihim ujurahum yace waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su ladan su cikakke wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne Hafs ya karanta yutihim sauran qura'a sun karanta yutihim kamar yadda Allah ramai karanta nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah domin sashin imani da Allah shine imani da manzannin Allah sashin imani da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imani da sauran manzanni gaba daya duk wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da dukkan manzanni lokacin da kace ashhadu anna muhammadar rasulullahi din nan to kai imani da dukka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi a muktadan wannan risalan nasa ta rasulullahi wanda daga ciki waɗannan manzannin manzannin Allah ne subhanahu wa ta'ala na'am يسألك أهل الكتاب
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ولسألوا زين أكبر من مالك فقد سألوا زين أكبر من مالك فقالوا ألك الله نهوة فأخذوا صاعقة ثم
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ما أبو تالي التافي سنة تنبينك كسوكو مصر للتافي أربوتا أتكدى daga sama Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min dalika sun tambaye annabi Musa Allah ya kara masa aminci fiye da haka faqalu arina Allah jahratan suka ce ka nuna mana Allah kurukuru fa akhadathum sa'iqatu bi dhulmihim sai tsawa ta zo ta kama su ta kashe su gaba daya thumma takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa afawna an dhalik sannan kuma suka dauki dan maraki bayan wato bayyanannun ayoyi sun zo masu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muka yafe masu duk da haka wa ataina Musa sufanan mubina kuma muka baiwa annabi Musa alaihi salam hujja mai karfi bayyanannun hujja akan su anan Allah subhanahu wa ta'ala yana kissanta mana lijaj da jayayyan ahlul kitab duk abin da aka kawo musu za su ce suna son wani abu daban amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi hujjoji bayyanannu ya zo musu da bayyanannun hujjoji wani bayan wani a ƙarshe da suka rasa hujja kawai sai suka ce kai to wai ma dan me a kanka ne Allah wal iyazu billahi a bakin su ya rasa wanda zai aiko sai kai لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الله يباس انسا يجي اهم يقسمون رحمه ربك اي داما دي كوي وني وند يكي ببا دا يكي سو جيرمان اديني با جيرما بني ا وجنسو ان با هكا ومن زان الله صلى الله عليه وسلم اهالا ينسا اتاسو ونسا اغارين مكه بابو وند يس اكا سن مي نغرتان حالايه كمان صلى الله عليه واله وسلم babu wanda aka san mutum nagartacce wanda in ya faɗi magana ko me ya faɗa za a yadda da shi kamar sa sallallahu alaihi wa sallam sannan gidan da ya fito kuma gidan addini da ya fito gidan mutanen duniya ko gidan wa gidan mutanen addini ya fito amma duk da haka su a wajen su ba azim bane saboda kila bai da sarauta ko bai da kudi ba gidan sarauta ya fito ko ba gidan kudi ya fito ba kuma abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai zabe shi ya fito gidan sarauta ba da inda gidan sarauta ya fito da gidan da ke gasa da wannan gidan a sarauta ba za su taba imani da shi ba ko in aka ce ga wani ya tashi a gidan sarauta ya zama wani abu gidan da ke gasa da wannan gidan sun zama abokan adawan wannan wanda ya zama wani abin kenan har abada shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai bari ya fito daga irin wannan gidajen ba to amma duk da haka dai suka na ci gaba da lijat din su ahlul kitabi bayan mutanen makka sun gama nasu su ma suka zo me yasa ba za ka saukar mana da littafi daga sama wanda zamu gani mu karanta Allah yace fakad sa'alu Musa akbar min dalika yace ai annabi Musa sun tambaye shi abin da yafi wannan domin sun tambaye shi ya sauko masa littafin ya kawo masa sun tambaye shi su ji maganan Allah ya dauke su ya kai su suka ji maganan Allah amma sai suka ce a kai su suna son sai sun ga Allah kuma yanzu to amma da yake tambayan su na sai sun ga Allah tambaya ne na ta'annuti tambaya ne na ƙure inda tambaya ne na shauki zuwa ga Allah subhanahu wataala to da Allah ya karrama su da abin da ya karrama annabi Musa alaihi salam lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to amma wato ba za ka ganni jaharatan ba amma za ka iya samun shuhudin Allah shuhudin iyani yaqini watan ta yaqini da iyan da Allah subhanahu wataala amma ba za ka ganni gani irin na jariha na gabobi din nan ba ba a ganin Allah subhanahu wataala irin wannan ganin subhanahu wataala to amma da yake tambayan su na ta'annut ne sai ya zama dalilin azaba mun san dai kissan mun karanta kissan su ko a suratul baqara fa idwa adna musa 40 ratan thumma tahsinu idan ba'du antum zalimun summa afuna ankum ba zalika la'allakum tashkurun wa idha atayna musa kitabal furqan la'allakum tahtadun isqala musa likawni yaqawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum taba alaykum innahu huwa tawwabur rahim ko wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa adatkum sa'ikatu wa antum tanzurun a wadannan ayoyin sune dai kissan da aka hade su a cikin wannan aya lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Allah subhanahu wataala mutanansa as-samiri Musa as-samiri wanda Allah ya sharrafa shi da yana ganin sawun kafan abin hawan mala'ika to tunda mala'ika ruhi ne kuma to duk inda abin hawan shi ya taka sai rayuwa ya je wajen to saboda haka yana da wannan sirrin Allah ya bude ko yanzu a cikin mutane akwai wanda zaka ga an ce suna da wankin ido ko suna da budadden ido suna ganin abin da sauran mutane ba sa gani ko wannan abu ne da Allah subhanahu wataala yake yi kuma ba wai yana nufin fifiko bane ba yana nufin sunfi wanda ba su ganin bane wajen Allah kawai halitta ne Allah yakan sa wani da wata da wani tabi'a da wata sifa wanda bai sawa wani ba Allah bai gushe yana wannan ba a cikin bayi to shi ma Musa Samiri irin wannan ne yana da irin wannan baiwan yana ganin takon kafan mala'ika da abin hawan shi saboda haka sai yayi amfani da wannan yayi musu wannan dan maraƙin da yake kuka ana matsa shi yana fitar da wani iska ta baya da sauran abubuwa dai wanda yake yanzu technology ya zo da abubuwa da yawa kamar a ce nau'in cloning ne ko amma wanda dan adam yazo yayi bayan nan da shekara wajen 3000 ko fiye da haka dan adam yazo a dauki wani sashin rayuwa sai ayi abu irin wannan abin tunda dama abin hawa ne saboda haka da ya sami wani sashin rayuwar wannan abin hawa sai ya samar da wani shi ma sai ya zama musu fitina to bayan annabi Musa alaihi salam ya zo ya same su an yi abin da aka yi ya umurne su da wannan su ta karkashe kawunan nasu da duk abin da suka yi ya zabi mutane 70 dan miƙati da Allah subhanahu wataala dan zuwa da ganawa da Allah a Tur a jabalul Tur ko da suka je bayan sun ji muryan Allah subhanahu wataala sun ji magana na zati abinda suke neman su zama sheda din sai kuma suka ce ma annabi Musa alaihi salam ai saura kuma muga Allah to amma neman ganin da suke anan wajen ba neman gani ne na soyayyan Allah ba har yanzu inkari ne a zuciyarsu saboda su haka suke ba za su gushe suna masu ta'annuti suna masu gardama da masu jayayya to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin su anan yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama suna son a sauko musu da littafi kawai ya sauko daga sama da an yi haka ma za su ce tsafi ne menene bambanci da a sauko muku da littafi da ku ji kuma saboda dakikanci zaka ji Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko magana manzon Allah zai yi sai Allah ya ce mashi qul ya ayyuhal kafirun ba zai cire qul din ba qul ya ayyuhal kafirun zai karanta qul a'udhu bi rabbin nas kul anan amma wai sai suka zo na cewa an tunazila da sun sani sai ce an yunazila rabbuka ko tunda shi yana cewa shi dan sakon Allah ne daga wajen Allah yake zuwa duk abin da yake kawo na Allah ne to amma duk da haka su a ganin su ba su yadda ba sai suna ganin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda da ya sauko din ma da ya zama dalilin nijaj faqad sa'alu musa akbara min dalika anan duk da ba su ne wanda suka yi tambayan ba iyayensu ne ko kakanninsu kakannin ma na nesa to amma idan kakannin mutane suka yi abu jikoki ba su barranta daga abin da kakanninsu suka yi ba to a wajen Allah jikokin ma suna za su yi ilhaqin su cikin aikata wannan abin da kakanninsu sai ka faqad sa'alu musa akbara min dalika kakanninsu sun tambaya annabi musa amma wajen Allah su suka tambaya faqalu arina Allah jahratan suka ce ka nuna mana Allah kurukur fa akhadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim sai tsawa yazo ya fado musu wanda ya halakar da su annabi Musa alaihi salam ya roki Allah yace to ya Allah na dauko wannan su zo su zama sheda bayan fitinan kashe junansu da neman su umurne su na dauko wadannan su zo su zama sheda to kuma yanzu in muka koma na koma ni kadai nace masa ƴan uwansu sun mutu anya za a ƙara imani da ni ya Allah kada ka sa ka fitini bayinka da abin da ba za su iya dauka ba Allah subhanahu wataala sai yafe ya tashe su thumma takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sannan kuma watan wannan thumma ba yana nufin tartibi bane dan ba dole thumma yazo yana nufin tartib ba watan sannan kuma duk da haka sun dauki watan ina nufin ba yana nufin yazo bayan sa'iqa dan muka kalli yanda muka bada kissan a daukan ijil ya rigayi saukan sa'iqa ko sai bayan sun yi ijil abubuwan da suka faru sun faru sannan aka zo aka kai magana sauke musu da wannan tsawa din to amma dai kawai dan Allah yana bada labarin abubuwan da suka faru ne sannan suka rike dan karin dan maraki bayan bayyanannun ayoyi sun zo musu Allah ya ce muka baiwa Musa sulbanan watan hujja bayyananniya sulbanan mubinan anan a shine yanda annabi Musa alaihi salam zai kalli mutane ya ce uktulu anfusakum ku karkashe kawunan kuma kawai su juya su fara saran kawunan su suna kashe kansu wasu wani wasu malaman suka ce kowa yana kashe kansa ne kawai wasu suka ce a kowa kawai yana fuskan mutane daga umurni kawai saboda sulban dama abin da yake hana za ka ga to ya za a yi haka to amma Allah subhanahu wataala ai ya nuna maka ta yanda dan adam idan aka haddara kwakwalwansa zai kai mustawan da duk abin da aka sa shi yayi zai aikata wannan abin ko to Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Musa wannan kuwa din a kansu ta yanda duk abin da yace su aikata kawai aikatawa za su yi a wannan lokacin so da haka suka ci gaba da karkashe kawunan su a wallahu alam na ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا زامو حقره هكذا ان شاء الله زامو امسا ابين da muke da sunan tambayoyi ba mu san mu tara tambayoyin da yawa har zuwa ranan rufe karatu wannan tambaya idan aka tada iqama sallah za a yi sallah sai ake magana shin za a yi sallah ko za a sake wata iqama iqama dai dan mu sani ba cikin sallah take ba a wajen imamu malik makruhi ne magana bayan iqama wato dole ne an fi so a hada iqama da takbiratul ihram amma ita iqama ba cikin sallah bane niyyan shiga sallah ne shirin shiga sallah ne kuma ita sunna ce saboda haka shiga sallah shine takbiratul ihram dan haka dan an yi magana bai bata ba illa an yi ba abin da yake ba daidai ba abin da ya dace in ba maganan gyara sahun sallah ba to bai kamata a shagala da wata magana bayan an yi iqama ba wannan yana cewa yana son bayani a tsakanin hadisin da yake a gaggauta shan ruwa da kuma ayar take cewa a cika azumi kuma a tumu siyama ila layl wato gaggauta shan ruwa shine sunna a cika azumi zuwa dare shi ma daidai ne kuma yana nufin gaggauta shan ruwa din wato shi ila yana zuwa a waje biyu ko yazo a cikin abinda za a ambata ila mughayya din abinda ilan za ta kai zuwa gare shi sashin abinda aka cira daga cikin ne ko ya zama ba sashin shi ba zan yi bayani yanda za a gane idan nace kauka mu dauki fadin Allah subhanahu wataala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku zuwa mirfatai to anan marafiq sun zama su ma ba zai zama ka cika ma'anan ba sai ka shigar da su cikin abin da zaka wanke saboda mene saboda su ma sashin ya duni Allah ya ce ku wanke hannayenku zuwa mirfakai to daga yanzu har mirfakai sai ka shigar cikin abin da zaka wanke saboda sashin ya dudin ne amma idan aka ce kai azumi da rana zuwa dare kai azumi da rana zuwa dare kaga dare ba sashin rana bane to ana nufin zuwa border rana da dare zuwa border rana da dare ba za ka shigar da daren saboda dare ba sashin rana bane ina fatan mun fahimta fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl to kaga daga wannan fajr din ne tutimmu siyama ila al-layl fin nahari kenan to dan haka in ka zo iyaka na tsakanin rana da dare to nan ne daidai lokacin da ake nufi wannan iladin zai kare saboda haka ma'anar daya ce ba wani bambanci wani ya ce idan aka sami mujtahidi yayi maganganu biyu daya mai kyau daya kuwa ta saba wa shari'a mace za a dauka kuma wani irin adalci ya kamata dalibin ilimi ya yi masa to ai ba dole dalibi ya iya sanin mujtahidi maganarsa ta saba wa shari'a ko bata saba wa shari'a ba mujtahidi dan uwan mujtahidi ne zai iya sanin maganar mujtahidi ta saba wa shari'a ko bata saba wa shari'a indai mujtahidin ne da gaske ai sai mujtahidi ne zai iya gane maganarsa ta saba da shari'a ko bata saba da shari'a ba zai yi kaga magana kamar ta saba da shari'a amma saboda karshen ilimin ka ne ta saba da shi abinda ka sani a shari'an ne iyakan abinda ka sani a shari'a ne maganar ta saba da shi kila maganar ta wuce inda ka sani ne inda ba haka ba kuma da ba fifiko tsakanin malamai kenan da ba fifiko tsakanin mutane inda abinda kowane mujtahidi ya sani kowane dalibin ilimi ya sani to me bambanci kenan saboda kada kai saurin cewa mujtahidi maganar sa ta saba da shari'a sai idan mujtahidai ne ɗan uwansa suka ce maganar sa ta saba da shari'a wallahu a'lam kuma amma kai a matsayin ka na mai koyi bai halatta kai koyi da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai idan abin da kake ganin cewon ya dace da shari'a ba dalilin da mujtahidi zai maka umurni da abin da ya saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iyakan karatun ka ya saba da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka bi shi cikin wannan umurnin ba za ka bi shi za ka tsaya da abin da ka sani ne iya ilimin ka shi kuma kai masa uzuri kila yana da hujja da yasa ya aikata wannan zai yuyu a kissan mala'ika annabi Khadir ko waliyi afwan Khadir da annabi Musa alaihi salam zai yi ya zama kamar ya saba da abin da nake fadi amma bai saba ba wato a cikin addini ba a koyi da mutum sai an san hukuncin Allah subhanahu wataala idan baka san hukuncin Allah ba to za ka gina akan kyakkyawan zatanka da wannan mutumin amma idan ya saba karar da abin da ka sani na shari'a to ba za ka dauki wannan maganar nasa ba har sai ka san hukuncin shari'a za ka tsaya a kai wannan kan ban sani ba kila yana da dalilin da yasa ya aikata ko kila yana da abin da yake nufi ko kila yana da dalilin da yasa ya faɗa lokacin da ka san hujjan hukuncin shari'a akan wannan abin to sai ka bi ko ka aikata ko ka faɗa wani na tambaya akan kamar masu zuwa umra ne
wasu suna rufe cikin su gaba ɗaya, wasu suna bude kafadan su. To a to a ka'ida wajen dawafi ne ake son wannan kawai, ba cikin duka ibadan hajji ko ibadan umra ba. Wajen dawafi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kafadan sa. Wasu malamai suka ce budewan ma yana da dalili, saboda haka ba dole ne sai an ci gaba da budewa yanzu. Amma tunda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huzu anni manasikakum, sai aka ce a tunda dai haka manzon Allah ya sai mu ci gaba da haka, duk da yana da dalili din. Dalilin shine yayi domin a nuna wa kafiran Makka sabanin yanda ransu ya so, ga musulmai har yanzu da lafiya da karfi da wato cikakken ban so ince nama ko jiki, saboda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, so ban san kalman da ta dace ba. To amma kalman din da ta fi dacewa a kwakwalen mu wanda ta dace da ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani na cewa mutumin da labarin musulunci bai kai gare su ba, misalin kabilun cikin kogo kan duwatsu da teku da sauransu, ya ba da misalin Arctic Circle, Eskimos na Canada da Greenland, da awabe je musu ba dai kawai ta kaita suna nesa, yaya hukuncin su? Hukuncin alul fatra ai na faɗa ma a baya, kila baya nan ne har wanda ma da'awan ya je musu amma ba daidai ba, a birkice da'awan ya je musu amma da sura muharrafa, har su ma malamai da yawa suna ganin su alul fatra ne. Musuluncin gashi ya zo musu, amma ya zo musu ta bakin makiyan musulunci ne ko ko jahilan musulunci, musulmai ne amma jahilai da basu fahimci musuluncin ba, suka je suka kai musu wata sura daban da ba ita ce musuluncin ba, sai ga su kuma wannan abin ba addinin da ya dace su ba ne. Har yanzu a ganin malamai da yawa waɗannan har yanzu ahlul fatra ne, addini bai zo musu. Wani a tambayan bambancin fasiki da mujrimi, ka san kalmomi suna shiga juna. Mujrimi wanda ya laifi kenan, mai laifi wanda laifi ya zama shi sajiya, kamar mutumin da yake kashe mutane, mutumin da yake ta'addanci a gari, mutumin da yake barna, da yawanci kuma an fi amfani da ijram yawanci a laifuffuka, ba wai shi kadai bane amma yawanci an fi amfani da shi a laifuffukan da suka shafi jini, aka fi amfani da shi wanda suka shafi zubar da jini. Kamar yadda fasiki yawanci an fi amfani da shi ma ba shi kadai bane a laifuffukan da suka shafi zubar da mutunci, zina, shaye-shaye, shigan banza, haka irin waɗannan abubuwan da yawon gidan rawa, gidan kaza, irin waɗannan, to sai a kira su, ko mace bayyana al'auranta da sauran makamantan waɗannan, to sai an fi amfani da fasikanci a ciki. Amma a hakika fasikanci ijram ne, ijram nau'i ne na fasikanci, saboda fasikanci har kafirci ma zai iya ɗaukan maka fasikanci. Wani na tambaya dangane da ayan da na faɗa, ban san wace aya bane. Okay, ina ji alladhina yattakhidhuna kafirina awliya min dunil mu'minin, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu kafirina awliya min dunil mu'minin aturjuna an tajalu lillahi alaykum subhanan mubina. Yace zaben Kirista akan musulmi a wajen zaben shugaba a siyasa. Wato mutane suna ruɗa kansu akan waɗannan masail. Lallai lallai idan aka sami musulmi adil, mai gaskiya, mai amana, mai duka sifofi, domin ba gaskiya da amana ne kaɗai sifan da ake nema a shugabanci ba, yanzu mun ƙara gane haka, akwai wasu sifofi ko jajircewa, a sani, ilimi, sanin abin da zamani yake bukata, tsayawa da zare ido, ba za a yi, ba zai bari a saba ba, da sifofi ne dai da yawa a jagoranci ke bukata, shugabanci ke bukata, haka sami musulmi ya cika waɗannan sifofin, da wanda ba musulmi ba ya cika waɗannan sifofin, ana zaton musuluncin musulmi a ka'ida ya kamata ya zama dalilin da zai fi shiryar da shi zuwa aikata abin da ya fi kamata. So da haka kasancewan shi musulmi ba za ka haɗa shi da wanda ba musulmi ba, amma ka zo kawai wai dan shi musulmi ne, ga wani wanda ba musulmi ba kuma yana da sifofi,
na gaskiya da amana da kula da haƙƙin mutane da sauran waɗannan abubuwan sai kace a wannan shi musulmin shine yafi dacewa wannan karatun ban gane shi na farko kenan na biyu kuma yan uwa shi fa yawanci abin da ya shafi shugabancin nan fa kawai mutane ne ke haduwa su yi tare mutane ne ke haduwa su yi tare yawanci ana da son shugaba ba shakka yana da tasiri yafi kowa da sauransu da makamancin wannan amma da abin da ya kamata duk da ba kowace magana ce za a yi ta ko ina amma ni abin da nake gani yafi dacewa da yan uwanmu musulmi da abin da yafi dacewa su mai da hankali shine makarantin nan 11,500 da wani abu da aka rufe a arewa saboda banditry mu je mu ga ya zamu yi mu amfani waɗannan al'umman su sami ilimi nagartacce kauyukanmu da yaranmu da ke tasowa mu ga ya zamu yi mu tsaya su zama mutane mutanen da za a iya nuna su a ko'ina a duniya a matsayin mutane mu koma mu tarbiyyanci al'ummanmu mu koma mu ga mu kare bitan lissafinmu wallahi da wannan muka koma muka yi muka shagala da shi yanzu abin da mutane da yawa ba su sani ba kasashe da yawa yahudawa ke juya su yahudawa ƴan ƙasa kasashe da yawa za a gansu ba su fi 20% 5% 10% amma su suke juya tattalin arzikin ƙasa suna nan ba su da minista ba su da governor ba su da komai amma sun rike albunan tahtiya to da mai da hankali muka yi yanzu mun sami shekara 8 muna wanda muke so muka zaba da zuciyarmu da sanmu muka kawo amma da yake ba mu da wani tsararren tsari na ya zamu inganta rayuwar al'ummarmu shekara 8 din sun zo sun wuce yau ijiya me muka yi na canji me muka canza muna da daman kila da zuwa yanzu mun daga rayuwar miliyoyin al'ummarmu miliyoyi kila mun inganta rayuwarsu ta hanyar ilimi ta hanyar aikin yi ta hanyar zama mutane masu tasiri cikin ginin ƙasa amma har yanzu ba abin da ya canza har yanzu dukkan arqam suna nan kila ma sai dai fajuwar ce take ƙara karuwa su waɗanda ba mu din ba suke ƙara fin mu a cikin dukkan sassa in ka ce kana neman masanan kowane fanni ko ko wanda suke rike da madafun gudanarwa a kowane fanni zamu zama abin tausayi zamu zama abin tausayi dan haka gaskiya ina ganin wato muna bukatar mu koma mu nutsu mu gane wayya al'umma ke daukaka ya al'umma take daukaka ya al'umma take komawa baya wallahi yanda muke gudanar da rayuwar nan da yanda muke gudanar da abubuwa to idan muka ci gaba a haka to za a ci gaba da danne mu koda muna da karfi na adadi za a ci gaba da zama a saman mu za a ci gaba da maida mu koma baya cikin komai a ci gaba da neman abubuwa ba za mu iya cika abin da ya tafe mu ba sai dai in za a bi quota system sai dai a ce menene ake cewa irin tsarin a ba kowane bangare adadi muayyan in dai ba ta wannan tsarin ba ba za mu iya competing da waɗansu mu ba to gaskiya muna buƙatar mu canza lissafin mu wannan maganar musulmi krista da sauransu da Allah ku zabi wanda ya cancanta ni maganar zabe a maganar ƙuri'a ba matsala ce addini zai iya zama na'am abu muhimmi ƙwarai da gaske na dubawa amma wallahi ɗan uwa ma'auni shine sanin aiki iyashi gaskiya amana cancanta na gaskiya ni ban ce kowa ba yanzu ma in fact ni in ka tambaye ni ma waɗanda na sani wanda suke da wannan sifofin kila duk ban so in zama kamar ɗan siyasa ba zan ce masu kaza ko masu kaza ba amma dai haƙiƙa ka duba waɗanda suke da sifofi na cancanta idan an zo don kwatankwacinsa muna yaudaran kanmu idan ka zo za ka shiga jirgin sama baka cewa a duba maka goshin pilot ɗin ko a duba sunansa a gaya Muhammadu ne ko Joseph ne kila kana so ka ga igiyoyinsa ne ka ga shekarunsa da yayi yana tuka jirgi sai ka ɗan sami natsuwa in ka je asibiti za a yi maka aiki mutum nawa ne dan Allah suke cewa su suna son sai likita musulmi zai duba su ba likita kwararre ba in za a tuka ka a mota kana neman driver kwararre ne in za duk wani abu na rayuwa to haka shugabancin rayuwar duniyar nan shi ma muna neman kwararre ne wani namu namu namun nan ba a ce namu ba laifi ba laifi ne namu ba amma fa kar ya zama shine kadai ma'aunin mu dan Allah a daina yaudaran mu da namu namu kuma namun ma nasu ne fa wallahi kawai in yazo wajen mu ne zai ce mana ni naku ne dan ya sami abin da yake so amma wallahi nasu ne ba wai ina nufin wani muayyan bane dukansu da muke ganin su namu namu din wallahi mafi yawa nasu ne ba namu ba kawai sukan zo gaban mu ne saboda a raba mu divide and rule din nan ko a nuna mana ai ku za ka za a tada kura dan in ba haka akai mana ba ai mana taji sai mu bi amma a hakika in wa abin da ake nema fa haka aka zo aka yi ta rububuwan shari'a shekara 20 da suka wuce shari'a abu mai kyau ne inda za a yi shari'a amma shari'an da ta tsaya wai a zo ai maganan yanke hannu jiban mai zina yanke hannun barawo da sauransu a'a wannan hudud ne akwai shari'an kafin wannan ko ba haka ba shari'an shine basata adalci shin fida adalci cikin al'umma yi wa al'umma abin da Allah ubangiji ya umurni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da shi amma baka canza komai a rayuwanka ba baka canza komai a yanda kake gudanar da abubuwa ba kawai a takaddu an ce ana shari'ar musulunci amma ban ce ba amfani ko ba ci gaba bane yar hatuwa ce zuwa gaba amma mu gane ba fa shine shari'ar musulunci ba shari'ar musulunci shine tabbaka karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma tabbaka adalci tabbatar da irin abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi da al'umma a zamanin sa ko yake kasa bacci yake kasa nutsuwa saboda akwai wani talaka a wani gari a cikin kasansa yana zaune da yunwa bai ci abinci ba to irin wannan tunanin irin waɗannan jagororin muke bukata jama'a mu nemo mu zabe su kuma wallahi akwai amana a wuyan mu idan muka ci gaba da wannan wasan aka ci gaba da raba mu da sunan addini kuma da a ce da raba wanda sunan addini na gaskiya ne kamar yanda nake fadi maslahan su ne fa kawai dan maslahan su ne kila ma taro za su to kai ka je wajen jama'anka ka nuna addini ni ma bari in je wajen jama'a na nuna musu namu addinin sai mu zo mu hadu ko ayi amfani da addini kai ka je kai amfani da addini cikin naka jama'a shi ma ya je amfani da addini cikin naka jama'an ka a dibo mutane saboda an san shine abin da in aka ambace shi za a yi saurin dibo mutane akwai wata magana muhimmiya ta Ibn Taymiyyah zan kara dubo maganar da yake akan wannan matsalar shugabanci tsakanin kafiri mai adalci mukaranin da yake nan da musulmi mara adalci shugabancin lamurran duniya cewan kafiri mai adalci shi yafi cancanta idan ya zama su biyu ne zabi a tsakaninsu wanda ba musulmi ba mai adalci mai gaskiya da musulmi mara adalci sura kam inda yake an ka samu musulmi mai adalci na dole yafi to wannan matsalar da in Allah ya yarda muna fatan Allah ya bamu iko mu sami lokaci mu yi magana akan ta da kyau amma gaskiya ba abin da ya kamata mu bari a rika raba al'umma da sunanta bane Allah ya taimake mu wani ya tambaya akan hukuncin tara gashi ko kitso ga matasan musulmi wannan koyi da mata ne ko koyi da wasu a al'adu daban musamman kitso din tara gashi in ya zama yana da wani uzuri kila saboda sanyi ko wani abu kila yana da uzuri amma in ya zama ya danganta da me ye koyi ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tara gashi har yana sauka ma ya kwanta ya raba shi biyu ko ya sauke wani nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kitso amma wannan al'ada ne kamar yanda Fulani ko Bororo suke yi al'ada ce ba hujja bane mutun yace shi ma zai dauki wannan bari ya zo yayi duk wanda kaga yana kitso yanzu yana koyi da arna ne ghaliban ghaliban yawancin masu tara gashi wani nau'in tara gashi shi ma ba duka ba shi ma yana koyi da arna ne ghaliban yawanci ba duka ba saboda haka irin wannan koyin yana cikin abin da bai dace ba ko can koyi kuma da a ce koyi da da nagartattu ne sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin abin da duk ba a yi masa wahayi ba yakan so ya koyi da yayi irin na ahlul kitab ba ya koyi da su ba yayi irin na ahlul kitab to da wannan ma za a ce da sauki amma in ya zama koyi da ɗan duniya da lalatattu kaga ba abin da ya kamata bane sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwali wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhiri wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين